ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Lahadi ne wanda ya daidai da daren 13 ga watan Safar. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430. Daidai da 7 ga watan Fabrairu shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 57 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Takin karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu ba mu gushe ba, muna cikin kitabul wudu'i, wato matattarar da ke karantar da mu dangane da hukunce-hukuncen alwala da ainihin wato makamantanta. Makon da ya wuce mun kwana a lamba hadisi ta 180, a yau za mu tashi a babi na 35, shine babu qira'atil qur'ani بعد الحدث وغيره. بابن دكي بياني أكان حكمتين كرنت القرآن بايان كري معنى كندا الولاسي كي توسا كندا الولاسي كي كاشي كندا الولاسي كي فسالي وغنى أبوبوان كريني معلما سيكو سنكسبت كري زوا نوئي بيو. Akwai alhadathul asghar da kuma alhadathul akbar. Wadannan da na lissafa su ne kananan kari. Manyan daga cikin su akwai janaba ta abku ga jiki, sai a ce tsarkin da ke jiki ya kai shi tsarkin, shi yasa ake ce musu kari. Haila ta faru ko haihuwa ta faru ko makamantan wadannan, sai a ce tsarkin da ke jiki ya kai. To nau'i na biyu an kira su manya ne saboda alwala ba ta ɗauke irin wannan karin, sai an yi wanka in janaba ce, in haila ce sai an yi wanka, idan biki ne jinin haihuwa sai an yi wanka bayan sun ɗauke. Don haka malamai suke kiransu alhadathul akbar. Waɗannan kuma malamai sun kira su alhadathul asghar ne saboda ƙarami ko nau'i mafi ƙaranta daga cikin nau'in tsarki shi ne alwala, yana iya ainihin gusar da su. Yayin da musulmi yake da alwala sai ya yi tusa, sai a ce alwalar ta kare, ko ya yi fitsari sai a ce alwalar ta kare, ko ya kashi sai a ce alwalar ta kare, ko makamantan waɗannan abubuwa waɗanda muka ji a baya, kamar tsutsa ta fita daga ainihin dubura ko ƙwaro ko wani abu ko makamantan haka. Kenan, idan wannan ya faru to ƙaramin kari ya faru. Me yasa aka ce ƙaramin kari? Saboda ƙaramin ainihin wato tsarki ita ce alwala, na iya ainihin wato mai da jikin ya koma kamar yadda yake cikin tsarki. To a nan Imam al-Bukhari bai bambance ba. Al-hadath ya ce duk abin da ya karya tsarki, ƙarami ne shi ko babba, ina hukuncin a karanta al-Qur'ani bayan irin wannan hadasi din, bayan kari. Ma'ana mutum yana da janaba ya karanta al-Qur'ani, mace tana da haila ta karanta alqur'ani, jinin haihuwa yana tattare da mace ta karanta alqur'ani, ina hukuncin shi? A'a, ba shi da alwala ko ba ta da alwala, sai ainihin ya karanta ko ta karanta alqur'ani, ina hukuncin waɗannan abubuwan? To sai Imam al-Bukhari sai ya ce wa ghairihi, da kuma wani shi. To wannan afafin malaman da suka yi fassara sahihul Bukhari fiye da shekaru 700 da suka wuce zuwa 900, irin su al-Imam Ibn Battal da Ibn al-Munir da su Ibn Hajirin da makamantansu, sai da suka kai suka komo akan menene Bukhari yake nufin da wannan ma'atufun dinnan, wannan abin da ya affafa ya hada dinnan, menene yake nufi da shi? Wasu malamai suka ce abinda Imam al-Bukhari ke cewa babu qira'atil qur'ani ba'da al-hadathi wa ghairihi, anan wa ghairi qira'atil qur'ani, ina hukuncin mutum yayi tusa bi da alwala ya karanta al-qur'ani, to wa ghairihi, ina hukuncin a kawo hadisi ya karanta, ko a kawo fiqhu ya karanta, ko a kawo takadda wanda akwai sunan Allah ko ayoyi ya karanta. Wasu suka ce wannan wa ghairihi yana koma zuwa gare shi ne, wasu kuma sai suka ce wa ghairul hadasi. A'a, ma'ana ba hadasin ba, to ghairul hadas daga cikin abubuwan da ake zato suna ainihin iya karya tsarki na jiki. Waɗannan abubuwan ko da irin nau'in tunanin da ya zo a cikin hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yayin da mutum yake da tsarki sai shaidan ya zo ya rinka ce mishi kai tusa, kai kari, kai kaza, kai kaza. Annabi yake kada ya yanke har sai ya ji ƙarar tusa ko ya ji warinta. To yanzu an shiga cikin mazan kenan, an shiga cikin zaton akwai karin ko kuwa babu kari, tare da cewa ingantacciyar magana mun yi ta a baya ita ce cewa al-yaqinu la yazumu bishakki. Idan kana da yaqini akan kaza sai shakka ta fado maka akan wannan abun, dauki shakka cewa ba a bakin komai take ba, ka ci gaba akan yaqininka. Wannan ita ce ka'ida ingantacciya, akasinta ita ce mara inganci. Ita ce al-yaqinu yazulu bishak, duk sanda kake da tabbas akan abu wani yaqini ya fado maka to ya gusar da wancan yaqinin, to ai wata shakka ta fado maka to ya ta gusar da wannan ainihin yaqini. Wannan ka'idar kuskure ce, akasinta shine daidai. To a ƙarƙashin wannan sai suka ce ai abinda ake nufi wa ghairul hadas da kuma wani abu wanda ba hadasi ba daga cikin abubuwan da ake tsammani za su iya ainihin karya alwala. A hakikanin al'amari ni na fi kasancewa tare da al-imamu Ibn Battalin da makamantan shi waɗanda suka goyi bayan cewa wannan maganar tana ishara ne zuwa ga ghairul qur'ani, hukuncin karanta al-qur'ani a halin mutum bai da tsarki, da kuma hukuncin karanta wani abu wanda ba al-qur'ani ba a halin mutum bai da tsarki. Ibn Hajar ya dubi abin ne a lugance sai ce ai in aka ce haka kuma to akwai wasu abubuwan da za a bukata a gayyato na daga cikin adwat na Larabci don wannan magana ta miƙe. Amma abin da muke dubai shine wanda duk ya saba karanta sahihul Bukhari ya ga irin yadda Imam al-Bukhari yake tasarrufi da Larabci. Kana iya kwatanta Imam al-Bukhari da Imam Shafi'i, Imam Shafi'i ma'ana yana kada Larabci yadda ya so, haka nan al-Imam al-Bukhari yana kada Larabci yadda ya so. A nan mu ma muna da balaraban mutanen yamma Malam Abdullahi Gwandu yana kada Larabci yadda ya so. To akwai mutanen da Allah ya musu baiwa a cikin magana, kalmar da kai za ka yi kwangaba kwambaya ta rikice ita jumlar, shi in yi sai ka ji ta miƙe, saboda ya iya kawo wasu adwat, wasu magamai waɗanda zai rinka harhaɗa kalmomin sai ka ga magana ta tashi, kai kuma rashin fasahar iya waɗannan sai ja maka matsala. A nan abin da ya sa ni na karkata zuwa ga waɗancan malamai su Ibn Battal da makamantansu, saboda duban hadisai da asaran da al-Imam al-Bukhari ya kawo, wanda wannan yana daga cikin dilalatul iqtiram, abin da ke taimaka maka ka fahimci maganar da malami yayi wadda take a dunkule. In ya zo ya kawo misalan sai su fassara maka ga abin da ka fi karkata a kai. Amma Ibn Hajar babban malami da ya sharhin sahihul Bukhari shi yana ganin cewa wa ghairihi din nan ai wa ghairul hadas, har yi raddi ga su Ibn Battal da makamantansu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Ma'ana wannan babi ne da zai tattauna mana dangane da hukuncin karatun al-Qur'ani a halin mutum bai da alwala, da kuma hukuncin karanta wani abu wanda ba al-Qur'ani ba a halin mutum bai da tsarki din. Wa qala Mansurun an Ibrahima la ba'sa bil qira'ati fil hammam. Al-Imam Mansur ɗaya daga cikin almajirai ne na tabi'ai yace ya karbo daga Ibrahim an-Nakhai kenan, almajirin Ibn Mas'ud yace la ba'sa bil qira'ati fil hammam, babu laifi da karatun al-Qur'ani a wurin wanka ko wurin kurme. Wannan ita ce kalmar da tafi dacewa, saboda rashin fassara kalmar da haka yana da rigingimu da yake jawo wa mutane. Al-hammam ba toilet ba, ba wurin kashi ko fitsari ba, ba ban daki ba, wurin kurme. Ina ne samari suke zuwa suke kurme a bakin kogi? Ina ne 'yan mata ke zuwa suke kurme a bakin kogi? ina ne gayu suke zuwa swimming pool inda za a ce an gyara wuri ne an cika shi da ruwa sai a kawo kujeru sai a kekkewaye haka da ƴan tebura na shan abin duniya sai wani ya zo ya fada yana kurme a wurin ko wasu suka zo suka fada suna kurme a wurin sai kai ka zo ka zauna a gefe kana karatun alqur'ani ya halatta ko bai halatta ba ya halatta amma wannan ba za ka iya fita daga rudanin ba sai in ka gane me ake nufi da alhammam amma da yake galibin ana fassara alhammamu da cewa ban daki wankan mu nan ne wurin kashin mu nan ne wurin fitsarin mu nan ne wurin duk wasu abubuwa sannan kuma ma'anar wannan abun yakan yi nisa daga mutane amma hakikani abin da ake magana anan alhammam shine wurin kurme swimming pool ina hukuncin karatun alqur'ani a wannan wurin ibrahimu naka yake cewa babu lafi akan haka to wannan fatawa ita ce fatawa mai inganci daga cikin fatawoyi guda biyu wadanda suka zo daga ainihin malaman tabi'ai dukkan su kuma ibnu abi shayba ya fitar da su da ingantaccen isnadi ina fata an gane a ƙarƙashin haka in aka tambaye ka ina hukuncin ayi karatun alqur'ani a wurin da ake kurme sai ka ce babu lafi allahumma sai akwai surutu a wurin to yanzu kuma wani abu ne daban domin yana daga cikin kurakuran mutane game da karatun alqur'ani da kurakuran mutane game da sauraron karatun alqur'ani sai mutane suka dauki alqur'ani kamar tashar fm ce ka san tashar fm zaka iya kunna ta ayi shegantaka ayi duk abin da za a yi dai kana nan kana ji abin da kaji kana so ka saurara abin da baka so ka bar rediyon ya ta ihu sai mutane suka dauki wai haka ake qur'ani kawai na zo shago na ni ne tela ko kafinta ko mai trader sai in danna kira'a a zo ana to nawa nawa ne kaza ina kaza ana a'a kaza kaza shi qur'anin yana ta yi wannan haramun ne ya kamata kowa ya shiga taitayin shi ba a karatun alqur'ani inda ake hayaniya wajibi ne a kashe shi in ba haka ba kuma a yi shiru sannan an yi shirin kuma sai an yi zaman don saurare domin nassin alqur'ani cewa yi wa idha qira'a alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna in ana karanta alqur'ani ku kasa kunne ku yi saurare in kun yi haka za a yi muku rahama ku kasa kunne ku yi saurare yanzu sai kaga galibi a gida sai matan aure sai a danna radio sai ta karatun alqur'ani a yayin da a wani ɗakin kuma fa an danna tashar fm ita kuma tana ta kiɗa a yayin da kuma ga wani azababban yaro yana ta tsandara kuka a gidan duk gidan sai rude sai a kasa gane wane ne yanzu za a saurara ba shi daga cikin ladabin alqur'ani jama'a ya kamata ku gane al'amarin alqur'ani ba al'amari ne na cewa bari kawai in sa don nuna ni musulmi bane a'a al'amari ne na cewa yana da adab yana da ladabi yana da tsari abu ne wanda an wannan ladabin musamman aka saukar da shi a cikin alqur'ani saboda haka duk wanda ba zaman saurare zai ba kawai zai kunna ne yana can yana harkokin shi to sai kashe shi sai bari san da yake da lokacin saurare sai zauna sai saurara dafa'an haka sunna ta nuna za mu zo mu karanta hadisin Ubay ibn Ka'ab da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kira shi yace ainihin bari ya karanta mishi ay ya karanta mishi lam yakunul ladina kafaru da kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi Abdullahi dan Mas'ud yace ya karanta mishi alqur'ani sai ya karanta mishi suratul nisa har sai da yabo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika al shahidan ala haula'i shahida yace sai fashe da kuka yace mishi hasbuk saboda yana saurare yanzu ana karanta alqur'ani mutane ba saurare suke ba dan haka wurin kukan ma sai kaje suna kyalkyala dariya ba su san me ake ciki ba dan haka jama'ar musulmi alqur'anin nan ba abu ne kawai bari in sa ina ji ko ba na ji wani in bata mishi rai hasali ma ba shi daga cikin sunna jama'a ka danna karatun alqur'ani wai wani tunda baya so a ce mishi duk tsiyarsa sai ya ji ai qur'ani ne ba demokuraɗiyya ba ce in wakar siyasa ce jam'iyyar ka sai ka zo ka danna dan wancan jam'iyyar ko mutu ko rai wannan demokuraɗiyya ku ce ku je ku karata amma alqur'ani a yadda hadisi ya zo nan cikin sahihul bukhari in ka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai ne in yaje same su sai ce Allah ya saukar min da wani sabon sako ko kuna bukata ku saurara in suka ce suna bukata sai karanta in suka ce yau ba sa bukata sai ya wuce in kai ne yanzu zuwa za kai ka sa lasifika ta fiya-fiya ka je kai ta karanta ana dukan ka kana sai kai kuma sai ka ce jihadi kake yi kuma su kuma ka ce kafirai ne ba sa son Qur'ani kuma duk kai ne ka ruda yanayin saboda haka shi musulunci jama'a sai ka koye shi kuma sai ka koyi ya ake yin shi Allah mana taimako wa bi katbir risalati ala ghairi wudu'in sannan kuma har wa yau Ibrahim dan Naha'i yace babu laifi da rubuta risala ala ghairi wudu'in ba tare da tsarki ba kaga irin maganganun nake faɗi shine wa ghairihi din kenan ai wa ghairil qur'an ya halatta a karanta alqur'ani a alhammam sannan ya halatta kuma a rubuta ainihin risala wato takadda wasiqa ba tare da ainihin alwala ba wannan asari na al-imamu Ibrahim an-Nakhai Sa'id ibn Mansur da al-imamu Abdurrazzaq su ne suka fitar da shi ba ibnu abi shayba ba kamar da laitin ibn harshe tabi na fadi al-imamu Abdurrazzaq as-San'ani a cikin al-Musannaf da kuma al-imamu Sa'id ibn Mansur a cikin littafin shi as-Sunan su suka fitar da shi da isnadi sahihi wa qala Hammadun al-imamu Hammad dan Zaid yace an Ibrahima daga Ibrahim shima sai yace Ibrahim ya bada fatawa Ibrahim naka yace in kana alaihim izarun idan ka zo ka samu mutane suna kurme idan suna saye da kwarjalle wato sun daura zannuwa ko suna tare da gajerun wanduna ba tsirara tik suke ba fa sallim sai kai musu sallama wa illa in tsirara tik suke suna wanka to salatu sallim kar kai musu sallama kun ga shahidi akan waccan magana kenan ma'ana ya halatta a musulunci jama'a maza su taru zalla suna ainihin yin kurna amma kowa ya suturta al'auran shi babu laifi in an samu haka zamu zo mu ji karatu musamman akan haka amma in ya zama tsirara suke yi fa to wannan haramun ne a kansu suke yi sannan kai kuma in ka zo wuciya sai ka dauke kanka ba za ka yi musu sallama ba amma in suna kurman su kowanne yana cikin ainihin ya rufe al'auran shi to babu laifi a wannan hali sai ka iya musu sallama haka in ya zama akwai cudanin maza da mata ne suke wannan kurmen shi ma haramun ne ina fata an gane to a wannan halin shi ma ba za ka yi musu sallama ba wannan asarin al-Imam Thawri shi ne ya fitar da shi da isnadi hasan a cikin littafin shi mai suna Kitabul Jami' to irin waɗannan jama'a su ne ake kira al-mawqufat su ne kuma ake kira al-mu'allaqat ko kuma ka ce al-maqtu'at wato fatawoyi ne na tabi'ai in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zan zo muku da ikon Allah cikakken bahasi akan ire-iren waɗannan mu'allaqat jumla da kuma bayani akan waɗannan mu'allaqat da ke cikin sahihul bukhari shafi biyu ne zan yi zan basu sai ka shiru da naira ka goma ko naira 15 gurgurda yadda suka ga dama za su siyar muku sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu imra'an samhan idza ishtara samhan idza ba'a yawa banza Allah ya ce Allah ya ji kan mutumin da ya siya da araha ya siyar da araha yawa dan haka in kayo photo star din in ma ka ga dama sai ka ce jama'a mun raba muku fi sabilillahi saboda albarkacin sunnan manzon Allah ce za ta yadu in kuma ka ga dama ka ce mun ban muku rabi ku biya naira hurhudu ko naira biyu gwargwado ina fata an gane to zan zo muku da wannan bahasin in Allah so ba zai wuce shafi biyu ba da ikon Allah akan ina hukuncin mu'allaqat wato hadisi malami ya zo ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam ko fara kawo isnadin sai yanke kamar nan yanzu Imam al-Bukhari ya dan kawo isnadi domin me ya ce Hammadu ya karbo daga Ibrahima amma kuma Bukhari to ina ya samu isnadi shine in ka tafi Kitabul Jami' na al-Imam Thawri sai ka same shi da isnadi hasan to in Allah ya so gobe zan zo muku da wannan bayanin sannan ina hukuncin mu'allaqat waɗanda suka zo a cikin sahihul Bukhari dan haka wannan bahasin za a zo da shi kafin karatu, sai kowa ya shigo da shi daidai lokacin karatu. Da in na ga akwai dan sarari ko ƴar munasaba sai in dan yi fisha haka, wasu wurare masu muhimmanci sai a tattauna su. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan da al-Imam al-Bukhari ya gama kawo waɗannan asare waɗanda a matsayin sharar fage ya kawo su, sai ya ce qala haddathana isma'ilu, kuma ka gane kamar yadda zaka zo ka ji ko an samu irin waɗannan asarai sun kasance da'ifai ko sahihai, wannan ba ita ce matsala ba, domin asali ba waɗannan ne Imam al-Bukhari yake hujja da su ba. Waɗannan Imam al-Bukhari yana kawo su ne ya nuna ra'ayoyin malamai, ko da ku wannan ra'ayin daidai da ra'ayin shi ba. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Qala haddathana isma'ilu قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. jama'a kun ji wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya samu shi daga wurin babban malami Isma'ilu dan Abi Uwais ko Isma'ilu ibn ukhti Malik. Yana daga cikin darajar da Imam al-Bukhari yake bawa Imam Malik in ya buɗe babi idan yana da hadisin Malik akan wannan matsalar, to ba zai kawo hadisin kowa ba sai ya fara kawo na Malik. Allahumma sai in shu'uba ne domin gaba da gabanta, saboda waɗannan mutane sai da suka kai matsayin ana kiransu umara'ul mu'minina fil hadis, ana ce musu amirul mu'minina fil hadis, kamar yadda a ƙasar ku za a ce Mr. President. To Imam Malik sai da ya zama Mr. President a hadisi. Ina fata an gane. To shi ne ya samu wannan hadisi daga al-Imam Isma'ilu ɗan Abi Uwais. Shi kuwa Isma'ilu ce waye? Malamina Malik ya bani hadisin da ya karɓo daga Makhramatu dan Sulaimana, shi kuma malam Makhrama ya karɓo wannan hadisi ne daga Kuraibin. Kuraibi shi kuwa Maula ibn Abbas, baran ibn Abbas ne. Abinda suke nufi da wala'i anan shine wala'i tiqin. Wala'i nau'i uku ne, shine wani ana ce mishi maula ne saboda me? Saboda bauta, bawa ne aka yanta shi. Sai a ce mishi maula, bara, bararren bawa, dimaji, mai gidan shi ma kuma sai a ce mishi maula. Dan haka malaman hadisi suka ce wa minal muhimmi ma'rifatul mawali min a'la wa min asfala. Yana daga cikin abu mai muhimmanci a cikin ilimin hadisi, in ka gane cewa na maula ka gane shi ne ya yanta ko ko yanta shi aka yi, domin ita kalmar tana fadawa kan kowa, tana iya fadawa kan yaron da aka yanta bawan, tana iya fada kan mai gidan. Misali, Nafi'u Maula ibn Umar, ibn Umar Maula Nafi'u. To yanzu ina ma'anan maula a wurin Nafi'u maulan ibn Umar shine baran bawan shi ne, yantaccen bawa. Ina ma'anan ibn Umar maula Nafi'u shi kuma mai gidan shi kenan. Dan haka ita kalmar ba ta fassaruwa kai tsaye sai da gwargwadon yadda yanayi ya zo. Ko kun fahimta? Kamar misali, akwai kalmomi a Hausa waɗanda baka gane namiji ne ko mace sai yadda magana ta koro. Kalmar talle, talle ana samun namiji, talle ana samun mace, kalmar audi ana samun namiji ana samun mace waɗannan irin kalmomin ba za ka iya cewa ya ce ko ta ce ba sai ka gano tun farko wane ne aka kira da wannan suna ko kun fahimta to wannan kalmar a larabci ita ce ake kira al-abdad kalma ce kuma sai ta ɗauki akasinta yaron gida maula bawa kuma maula kaga ta ɗauki ma'ana kuma ta ɗauki akasinta to kamar kalmar tahajjud a larabci in ka ce tahajjattu na yi bacci sai na tashi ne sallah to ita sallah sunanta tahajjud sannan kuma in na kwanta ne ainihin wa idan ne sallah kuma sannan na kwanta ne bacci da daddare shi wannan baccin shi ma sai ka ce tahajjattu shi ma na yi bacci bayan sallah suna daga cikin abdad na fata an gane sai fa jama'a a je fa a koyi larabci fa eh a je a koyi larabci lalle lalle larabcin nan don harshen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine harshen da Allah ya amfani da shi wajen isar da alqur'ani shine harshen da gaba daya har manzon Allah ya rasu bai wani yare ba sai shi dan haka wannan yaren jama'a ya kamata kai izza da shi ba wai alfahari ba kai izza da shi ba wai in ka iya wannan yare ka rinka shu'uru bin naqas ba dan baka iya yaren turanci ba dan ne da dama zaka ga mutun ya iya turanci yana maka izza yana maka bugun kirji kai kuma ka iya larabci sai ka koma sai ka zama zakanan wani irin bawan Allah kai ka koma ka zama maraya kai ina ba ta an gane ma'ana izza larabci izza ce wallahi ba ro wani dalibi ya bani sha'awa jama'a an zauna ne ana hira yan siyasa sun je aikin umara sun koma hirar siyasa sai can wani ne surutu yana ta surutu ya ce ai wance ta haifi mataimakin shugaban ƙasa ta haifi shugaban ƙasa cikin ƴaƴanta akwai general cikin ƴaƴanta akwai kaza duk ya gama lissafawa sai wani ustazu ya ce cikin ƴaƴanta akwai wanda ya haddace Qur'ani sai ya ce a'a sai ya ce to ba ta haihu ba ba ta haihu ba ma kawai ya ce ba ta haihu ba ba barbare ne shi hafizi ne mahaddacin Qur'ani ya ce ta haifi wanda ya haddace Qur'ani ya ce ba ta haihu ba ma mana ma ya soke haihuwar yau wato haka ake so izza jama'a amma ka ce to Allah ya kiyaye ka karbi kaskanci hannun yan boko a'a Allah ya kiyaye to jama'a kun ji wannan to Abdullahi dan Abbasin wannan bararren bawan shi ne wato Abdullahi dan Abbasin ne yake da wata dabi'a jama'a shi in ya je kasuwa ta bayi baya siyo manya sai zai siyo yara ɗan nufi-nufi shekara biyar shekara bakwai sai zai ta haddatar da su alqur'ani don haka samu kangarare sai saka shi a mari shi ne Bukhari zai hujja da cewa saka almajiri kangarare a mari to sunna ce ta salaf wato idan ɗalibi ya gagara ba cewa ke a kore shi a makarantar ba a'a sai a ɗaure shi ai ta biya mai karatun yana ɗaure har sai ya sauka ya je zama maka gararren malami ne kuma yanzu ya zama malami tun da ya sauka to haka Ibnu Abbas yake bayi ne yake siyo su sai ƴan ta sai yana koya musu alqur'ani shine sai aka samu Ikrima sai zama kangararre ne yace tun da na kama shi na ɗaure shi ban kwance shi ba sai da ya sauka yasa malaman islamiya sai a samu mari yace to daga Quraib bararren bawa ne na Ibnu Abbas أن عبد الله بن عباس أخبره يتي من لي ما لمنش عبد الله بن عباس يباش لاباري أنه بات ليلة وندريني شي ابن عباس يقوانا عند ميمونة أدايك ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته داما اتئر ورؤوشتي واتو إنشتي كوكان ورؤوش كوكما يرؤوشي ita maimuna din kuma ta zama mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ce shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama dan baffan shi ne fattaja'tu fi ardil wisadati yace sai na kwanta a ainihin wato ardil wisada tsawon filan wato yadda filan yake filan gashi yana da tsawo kamar yadda riwaya ta bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama da matai sai suka kwanta a fadin filan shi kuma sai ya koma ya sa kanshi daga daidai inda tsawon filan yake sai ya miƙe kafa shi can su kuma suka sa kawunansu ta inda fadin fulan yake suka miƙe kafafuwansu nan gashi sai ya bayyana yace wadda ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ahlihi fi quliha manzo Allah da shi da iyalin shi itace maimuna su kuma sai suka kwanta a wajen inda ainihin wato tsawon fulan yake to ko wannan hadisi dalili ne akan akwana da yaro babba a daki wanda ya wayo kamar yadda mai iziya yace wannan ba daidai bane wannan hadisin ba dalili bane sai in wannan wani hali ne arz ne abu ne bujuro ba kwana yake a wurin ba rannan ne dama yace yana Allah Allah ya ga mai annabi yake da daddare to sai zan wannan sirri ne sai in ka kwana da shi shi kuma ya zai kwana da shi yace sai dare yayi sai mahaifin shi ya aike shi yace je kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ji labarin an kawo sadakar raquma kuma yayin alƙawari in sadaka ta zo zai bani je kaka ce a bani nawa ibnu abbas din dai sai aka ce manzo Allah yana masallaci sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas sai zaman shi dai zaman shi har manzo Allah ya dawo sallar isha sai ce kai yaran nan me kake har yanzu baka tafi gidanku ba yace ai babana ne ya aiko ni sai mai alƙawari ka bashi sai ce to ai tun da dare yayi sai ka zauna ka kwana wurin mu ibnu abbas sai yace madalla kaya tsinke gindin ka ba dama wannan wata dama ce da nake nema kuma gata ta zo cikin sauki to shine da ya kwanta yake ba da labari da annabi yazo sai ya aje mushi fulo ya aje musu fulo shi ya kwanta da matar shi wajen idda tsawon fulan yake haka nan kuma wajen fadin fulan haka ko kun fahimta jama'a dan haka gaskiyar lamari maganan nan da mai iziya ya fade ta haka take dukkan yaron da ya zan yayi wayo ko ya balaga ba a kwana da shi a daki sai inda larura me ake nufi da ba a kwana da shi a daki kai baban shi za ku iya kwana daki daya ke babar ta za ku iya kwana daki daya amma abinda ake nufi da miji da mata za su kwana a wannan daki har ya kai ga za su jima'i ga kuma yaro mumayyizi tamyizi kuma ga yaro babu magana shekaru dan yanzu wani dan shekara 5 ne karshen ta sai sai da wuyanka kana tsaye ya dan yi wasu techniques wasu sign language haka shikenan ya sai da kai sai ga an sargafa maka igiya ina fata an gane dan haka ba cewa za ka yi ai wannan yaron dan shekara kaza a dubi wayan shi dan za ka ji ibnu abbas zai sake maimaita mana wannan hadisi a can gaba insha Allah za ka ji yace dan haka sai na kiyin bacci yace sai mai tasake ina ganin menene annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi a wannan tasake ne da yayi ga waɗannan abubuwan da yazo yake bada labari to yanzu kai ma da zaka ce to ai wannan yaro bai da wayo shekarar shi 8 ya mai bacci ka ci gaba da sha'adi kai da iyalanka ashe CNN da BBC World suna na dakin ka sun gafa kamarorin su kowace kwana sai da safi kai je na taba labarin yara video Allah ya kiyaye to shi ne aka ce ya kwana a wurin ta na'am fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai manzo Allah ya bacci hatta idan tasafa al-lailu har sai da dare ya raba tsaka aw qablahu bi qalilin ko kuma kafin dare ya kai tsakiya da kadan aw ba'dahu bi qalilin ko kuma bayan dare ya kai tsakiya da kadan shakka ce ta shiga shin bayan dare ya raba ne ko kuwa kafin dare ya raba ko kuwa daidai sanda dare ya raba ya dai manta amma dai tsakankanin wannan lokacin ne istaqaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah ya farka fajalasa sai ya zauna yamsahu an-nauma an wajhihi yana mutsike bacci daga ainihin fuskar shi biyadihi yasa hannun shi na dama yana mummutsike fuskar shi wato yadda idan shi zai bude kenan ka san galibi haka dan adam yake dan tashi bacci sai ga ana dan mummutsikewa saboda ayi wasai thumma qara'a al-ashr al-ayati al-khawatim min surati ali imran sannan sai ya karanta ayoyi guda 10 na karshen suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban har zuwa ayoyin nan 10 a cikin wata riwaya ta wannan hadisi wadda tazo in ba na manta ba a cikin musnad al-imam ahmad yace da annabi ya gama karantawa sai yace wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, wanda duk ya karanta ayoyin nan goma bai tsaya yayi nazari yayi tunani ya kai ya komo game da ayoyin me suke cewa ba, ya shiga uku. Yana daga cikin sunna in ka tashi bacci ka karanta ainihin waɗannan ayoyi, to ta aiwa ka ce kai baka haddace ba, sai zama kana da alqur'anin ka dabda gadanka, da ka tashi sai kai marmaza ka bude dan ka tafi wannan sunna din. Ina fata an gane. To sannan ka ji wani abun mamaki, yace min surati ali imran, ashe sahabbai ma suna fadin sunayen surori? Na'am, manzo Allah ma yana fadi sallallahu alaihi wasallam. Da ijma'i malamai suka ce sunayen surori tauqifiyya ne, duk surar da ka jita da suna to sunan yanka ne, ba wai kawai kowa ne zai dubi kowace sura ya fade ta da sunan da yake so ba, a'a, an samo wannan abu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wata sura zaka ji tana da sura biyu, annabi ya kira ta da suratul isra, suratul isra, sannan sai ya kira ta da me, suratu bani isra'ila, duk ita ce kamar yadda kai ma ga kanan yanzu mai wa sunanka biyu, abinda muka sani anan sunanka Ibrahim, in muka je wurin kaka kafa sai mu ji tana ce maka talle ko maka mantan haka, misali duk sunanka ne ko ba sunanka ba? Sunanka ne. Ko kuwa to surorin ma akan samu suna da ainihin sunaye guda biyu. Thumma qama, ku karanta littafin At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an, za ku samu gamsassun bayanai game da wannan. Sannan ka je website din da muka yi hosting wanda na sha faɗi, www.quransite.com, Quransite da Q, Quran.com, Quransite.com, za ka samu bayanai dangane da waɗannan irin abubuwan da suka shafi wannan ilimin. Thumma qama ila shannin mu'allaqatin, sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe zuwa ga wata salka ratayayya. Meke ce salka? Akuya ce ko rago ake yankawa, sai a yanke kanshi, sai a gutsutsure daidai kafafuwan, daidai guyoyin galibi, ba za a feɗe ba, sai a zare naman ta saman wuyan, sai a burkice fata, sai a gyara ta, sai a koma sai a ɗiffinke wajen kafafuwan da duburar da sauransu, sai a rinka zuba ruwa ana ratayewa, in ya daɗe sai ka ji yayi sanyi. Wannan shine kula ta mutanen da, ita ce shan. Sai ya miƙe zuwa ga shannin mu'allaqatin, zuwa ga salka wadda ta zama ainihin ratayayya. Fa tawadda'a minha, manzon Allah ya alwala da ruwan da ke cikin wannan salka. Fa ahsana wudu'ahu, kuma ya kyautata alwalar shi. Na'am, Allah yana son kyautata aiki jama'a. Me yake a Qur'ani? Tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. daga cikin sirrin wannan halitta shine Allah ya ga wane ne zai kyautata aiki. Ana son kai aiki mai kyau, ba wai alwalar ba tayi kyau, ba wai sallar ba tayi kyau, ba imanin ba yayi kyau, ba aqidar ba tayi kyau, komai din yayi kyau. Ko kun gane jama'a? Nagarta. Summa qama yusalli, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana sallah. Qala ibnu Abbas, ibnu Abbas yace fa qumtu, sai na tashi tsaye. Fa sana'atu misla ma sana'a, sai nayi kamar yadda ya aikata. Dalili akan yana nan yana gani kenan. A riwaya baya da makarantu lamba ta 117 sai dai annabi yake cewa Maimuna, yaron yayi bacci ne? Ibnu Abbas yace to da naji annabi na faɗin haka sai na nuna kamar ma nayi bacci, da ya tashi ne sai na ɗaurin ƙamiƙa irin ta yara haka kamar na abin nan ɗin haka, don dai kai ce me nake ban yi bacci ba. Ibnu Abbas yana da hikima, ya sha albarka addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ne mai hudu ba, manzon Allah ne ya sa mai Abdullahi, manzon Allah karo da dama ya mai addu'a, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila. Ina fata an gane. Fa sana'atu misla ma sana'a, sai nayi irin yadda ya aikata. Thumma dhahabtu fa kuntu ila janbihi, sai na tafi sai na tsaya a gefen shi. Fa wada yadahu al-yumna ala ra'si, sai ya sanya hannun shi na dama a kaina, wato sai annabi ya kama kaina da hannun shi na dama. Wa akhadha bi udhni, sai ya kama kunnena kuma na dama, al-yumna na dama, yaftiluha, yana mutsutsuka kunnan. abin da ya faru inda Ibnu Abbas ya kamata ya tsaya shine hannun dama, sai ya kuskure sai ya tsaya hannun hagu, sai Annabi ya jawo shi amma sai ya hikima, ma'ana sai ya dafa kanshi haka, sai kuma ya rike kullun shi na dama yana ainihin motsa shi haka, ma'ana kamar yana mai kistatin kenan, kamar ne mai kistata kenan, in ma bai watsake bane ya shine yake ya rinka mutsuka kullun na haka. Ina fata an gane. Yaftiluha, yana mutsuka kunnan nawa. Fa salla raka'ataini, to sai ya tashi ya salla raka'a biyu, thumma raka'ataini, ya sake yin raka'a biyu, thumma raka'ataini, sannan ya sake yin raka'a biyu, thumma raka'ataini, ya sake yin raka'a biyu, thumma raka'ataini, ya sake yin raka'a biyu, thumma raka'ataini, ya sake yin raka'a biyu, biyu su shida kenan, 12. Thumma autara, sai ya tashi ya witri, a zahiri ya zama nawa kenan, 13 kenan. Thumma taja'a hatta atahu almu'adhdhin, sannan sai manzon Allah ya koma ya kwanta har sai da almu'adhdhin ladani ya zo mishi. Fatama, sai ya tashi kuma, fa salla raka'ataini khafifataini, ya sallan nafila raka'a biyu masu sauki, raka'atul fajr kenan su kuma. Thumma kharaja, sai ya fita, fa salla subha, sai ya salla asuba, sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari ya kawo wannan ne dan ya hujja akan Annabi ya karanta Al-Qur'ani daga tashi bacci. Kenan ana iya karatun Al-Qur'ani in an tashi bacci ba tare da alwala ba. Hujja Imam al-Bukhari kenan. To sai malamai suka ja mishi amma. Suka ce amma hujjar ba ta gama hujjantuwa ba. Me yasa? Suka ce saboda manzon Allah ne shi bacci bai karya mai alwala. Sai waɗanda ke kara Bukhari suka ce to ai kuma wannan alwalad da yayi dalili ce akan cewa ya san alwalar shi ta kare kenan. Sai Ibn Hajar ya ce har yanzu ba musallama ba. Kuka sani ko jaddada alwalar yayi akan wanda yake da ita? To amma a jimillance shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Kyakkyawan koyi za a iya yi da shi haka kenan, ko babu alwala ba a iya karatun Al-Qur'ani. Dangane da mabahis da wannan hadisi ya zo da su, Imam al-Bukhari zai koma ya ta kamana wannan hadisi yana hujja da shi, kamar tattaunawa dangane da ina ne ya kamata mamu ya tsaya in za su yi sallah su biyu da liman, in namiji ne, in mace ce, ina, in yaro ne, yaya, wannan irin yaro. Misali, mace za ta tsaya a bayan namiji ne kai tsaye, namiji babba ko mumayyizi mai wayau zai tsaya dama da shi, to amma yaro da ya zama karami fa, wannan aka ce kawai rabu da shi, ma'ana yaro ne wanda yake zan dan wasa ne, wannan karka ba kanka wahala tsaye da shi a dama ko a ina, dan duk inda ka tsaye da shi ana cewa ojiyo jiyo, daga nan zai ansa ya ce o sai gaba ya rabu da kai da sallarka, dan har kai ma kanka wahala kai neman mishi wuri. Ina fata an gane. Amma mumayyizi ake magana ko babba, ko mun fahimta? To in mace ce da mace fa, ina za su tsaya? Mace da mace za su tsaya kafada da kafada. To mace ce da mata za su tsaya kafada da kafada, sai dai za ta dan fita kadan. Haka hadisi yazo, asari yazo cikin Ibnu Abi Shayba daga Aisha da Ummu Salama. To amma a cikin riwayar wannan hadisi wadda Daraqutni yayo, sai Ibnu Abbas yace sai na rinka zukewa, sai Annabi yana taro ni, sai ina zukewa sai Annabi yana taro ni, sai da muka idan da sallah yace yaya kana komawa baya, ina dawo da kai, sai yace ai ni na dauka a matsayin ka kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba isa ai kafada da kafada da kai ba. Shi tunanin shi kenan, saboda nadabi yana ganin ina ni dan yaro zan yi kafada da kafada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine anan ma aka ce sai da manzon Allah ya sake rungume shi ya mishi irin waccan addu'a shahararriya gare shi, ma'ana yana da hikima, amma dai hukuncin yadda ya fahimce shi ba haka bane. Kowaye za a hada kafada da kafada da shi in dai har mutum biyu za a yi sallah. To sannan daga cikin mabahis na wannan ainihin hadisi da zamu zo mu samu insha Allah, matsalar raka'a nawa ce ake yi da daddare. Wannan riwaya ce sahihiya, babu shakka akan ta cewa gashi raka'a zaka iya cewa 13. To yanzu ina ma'anar ta kenan? Malaman suka kai suka komo, wasu suka ce ba yadda za a yi da wannan hadisi na Ibnu Abbas sai a dauka cewa ziyadatu ilmin ne akan hadisin Aisha. hadisin Aisha yace ko azumi ko ba azumi baya karawa a raka'a 11 to wannan a wannan daki annabi yayi a dakin Maimuna ba dakin Aisha ba dan haka wannan wani abu ne wanda Aisha bata gani ba wanda kuma aka kwana da shi ya gani ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi 13 dan haka aka ce sai a karbi wancan wani lokaci ko aghlabi wannan kuma sai a ce wani lokacin yakan kai 13 su waɗanda suka kafe akan 11 nan dindin cewa hadisin Aisha shine marji'i sai suka ce waɗannan raka'o'i biyu ne da ya kamata su bayan sallar Isha ya jinkirta su dan haka sai suka bayyana a zahiri cewa 13 wallahu a'lam zamu tattauna mas'alar in mun je insha Allah sannan zamu zo mu tattauna mas'alar witri sannan aka ce sai yayi witri to da ya witri kuma sai ya koma ya kwanta da ya kwanta sai ladani ya zo mai to zamu zo mu tattauna ina hukuncin bayan ladan ya kira sallah sannan kuma ya zo ya ce harama sallah alwala harama sallah alwala ko yayi jikiri da iqama domin wannan abin ishara ce zuwa ga haka dan bayan ya gama kiran sallah kuma sai da ya zo yayi manzon Allah magana wata ruwa kwankwasa mishi to ina bambancin wannan da abin da ladanan mu suke na ƙasa Hausa to zamu zo mu tattauna insha Allah ta'ala sannan sai magana akan yin nafila raka'a biyu ta raka'atul fajr a gida ya kamata a yi ta ba a masallaci ba sai in lokaci ya kure maka to sai kai a masallaci wato hakika jama'a ana so karka mai da gidanka ya zama makabarta ka rinka samu kana karanta alqur'ani ka rinka samu kana nafilfili a ciki da gurgurdan abin da ya saukaka wannan yana daga cikin abubuwan da ake so Allah madaukakin sarki ya taimake mu to insha Allah ta'ala kamar yadda muka ce sauran mabahis na wannan hadisi za su zo a gaba wato kamar yadda na faɗi a wani lokaci jama'a ina son ne mu karantar da sahihul bukhari a yadda bukhari ya rubuta shi hadisi ɗaya bukhari zai kawo shi sai ya fitar da wani hukunci sai ya sake tafiya gaba sai ya sake kawo hadisin dan ya fitar da wani hukunci to ba za mu so mu cinye abin a wuri guda ba yadda mun je wani wurin abin ba zai mana zaki ba ma'ana dabino ne kake da shi a burbamanka kanka zauna kai mishi cin yunwa in ka dan ci kwaya biyu sai ka sha ruwa can bayan awa biyu sai ka dan sake cin kwaya biyu sai min al-ghashi al-muskil babin da ke bayani akan wanda bai yi alwala ba ko yake ganin rashin halaccin ayi alwala sai daga ainihin wato magagi wanda yake mai nauyi abin da yake nufi da wannan shine wato jiri ya dauki mutum sai ya tafi da wani irin magagi bai kai ga su ma ba an fahimta to in yayi nauyi to malamai na ganin cewa za a yi alwala in bai yi nauyi ba fa ba za a saki alwala ba ko da a sallah ya faru kuwa a ce ana sallah ne sai liman ya dade yana karatu sai ka ji juu haka wata juwa ta dibe ka amma bata kawar da hankalinka ba sai ka koma sai ka zauna da ka koma ka zauna ka dan shakata sai ka miƙe to abinda ake cewa wannan irin juwa da ta dibe ka tayi nauyi yadda yake har baka iya ji baka iya gano wasu abubuwa to tayi nauyin da irin waɗannan malamai na ganin sai ka saki alwala amma in ba ta nauyi ba fa ta dibe ka haka ka tafi ka zauna in ka shakata sai ka miƙe ka ci gaba da sallah shine abinda babu zai karantar da mu قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم وكنت حتى تجلى لي الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل
فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته صلى الله عليه وآله وسلم. وانا حديث جماعة كدوبة إسماعيل شين أينه يساك رويتوش دي إسماعيل دان أبي ياسين دان أرؤور مالك قال يتي حدثني مالك مالمينا مالك ياباني حديثي جماعة إمام مالك أن يكذكر أن سنشين يفع ناجيريا domin duk waɗannan da ke hayaniya malikiya suke fa basu ma san mu waye Imam Malik dan duk in ka tambaye su game da tarihin Imam Malik wato za ga suna suranta wani irin galabaitaccen tsoho ne da koyarsa abin da zai koma yana harkar fiqh Imam Malik jama'a dan gata ne jikan gata tattaba kunnan gata iyayen shi masu kuɗi ne malamai ne ƴan kasuwa ne ba talauci ne da frustration ya sa shi karatu ba kenan sannan Imam Malik ya haddace hadisai yana yaro shekara 12 yazo ya bada waɗannan hadisan bayan ya kai shekara 84 bai kuskuren ko harafi ba wannan shi ake kira abbabitul mutqin don kaga hadisin shi wannan sai kace sahihun ko kace kashamsi hadisin shi kamar rana ne wajen haske a rana daya a majalisi daya malaman shi za su karantar da shi hadisai gwargwadon yadda suka so su bakwai ne ke kewaye shi shi ya zauna a tsakiyarsu in ya juyo wurin Imam Sa'id ibn al-Musayyib sai Sa'id ibn al-Musayyib ya karanta mai hadisai iya yadda Sa'id ya ga dama haka zai karanta mishi in ya gama sai ya sake shi sai kuma Imam Malik ya juya wurin wannan ya bashi shi ma gwargwadon yadda ya so sai ya juya a lokaci guda fa kowane malami zai bashi hadisai gwargwadon yadda ya so sannan sai Imam Malik in return sai juyo kuma ya fara basu waɗannan hadisan bai taɓa kuskure ba har ya graduate wannan shi ake kira hafizi in yana wa ƴan matan mutane text ba zai iya wannan haddar ba saboda haka ustazu da kake text baka ba haddar Qur'ani ko hadisi ko kuma can da daddare kake zuwa kake making call na munafunci wallahi sai ka sadaukar da kanka kamar yadda Allah yake cewa tabattal ilaihi tabtila sai ce rabbus samawati rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wallahi sai ka dauki Allah ne naka kawai duk wani shirme jama'a wallahi ba ai wa Allah magudi jama'a nan kai ustazu ne a karkashin kasa kuma munafiki ne kana ga Shafi'i ba munafunci ba ba ganganci ba kuskure yayi kisa kowa san ta aida shi da malamin shi wake karatu aka biya mishi ya koma gida sai ya sake ya kasa tuna karatu sai koma wurin malamin shi yace ka tuna akwai abin da kai ai ba haka kake ba ya gama iya ka tunanin shi sai bai tuna daga makaranta zuwa gida wannan laifi wani sabo ye me yayi ashe wata mata tana wucewa iska ta daga hancin zaminta mistakenly da kuskure ya ga kaurinta abin da yasa ran nan hadda bata yi ba kenan wannan ba da gangan bane domin Imam Shafi'i wani irin haziki ne a wajen hadda in yazo gaban masu littafi in ya dau littafin yana dubawa kamar irin ana dubawa nan ne za a saya ashe haddace shi yake yi kafin wasu ƴan mintuna ko awanni sai ya aje musu littafin to baraka sai ba sai ya ce alhamdulillah waya shi ya haddace ya dura Madina wurin Imam Malik zai karanta mu wadda a daren aka bashi ya je kofe ta a daren ya biya haddace ta gari ya waye ana zuwa gaban Imam Malik da mu wadda sai Imam Shafi'i ya zo sai ya miƙo wasiƙa ya ce gashi abokinka Humaidi daga Makka shi ya bani ya ce in kawo maka to sai wasiƙa ta ce to ga wani yaro na Muhammad dan Idris ya zo zai koyi karatu wurinka yaron kirki ne yaron mu ne a bashi izini sai Imam Malik ya approving to yanzu an karbe ka an yi maka register to ina mu wadaka da za a biya maka karatu
sai akramaka Allah ai je da na iso dalibai suka bani shine na zauna ina kofiya kuma sai na haddace ta yace yaro littafin da na rubuta a shekara 40 tace ka haddace a dare daya yace to karanta yace fa qara'atu alaihi fastahsana alqira'ata yace sai na karanta kuma Imam Malik yace eh na iya waɗannan mutanen ba computer a zamanin su ba su ma ji sunan computer ba babu radio babu digital Quran digital biyayya ce suka yi wa Allah shine Shafi'i yace shakautu ila waki asu afahami fa arshadani ila tarki alba'asi wa qala innal ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li'asi shi kuka na kai wa Shafi'i cewa gashi ya akai waki yau hadda ta gagara sai yace to ka daina saban Allah yace saboda ilimi hasken Allah ne Allah ba zai ba mai sabo ba na'am ta iya aka ce to duk kafiran nan da suka iya formula ta physics da chemistry da biology suka zama professor wannan kuma istidraji kana kangarewa Allah sai kaga Allah ya baka duk abin da kake so shine azhabtu tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ka gama cinyewa ne a nan duniya wastamta'tum biha ka more ranar lahira sai a ce baka da komai fal yawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haq wa kuntum an ayatihi to Allah ya kiyaye saboda haka jama'ar musulmi kun ji wallahi alazim kowa ya zama mutumin kirki a zuci in yaso duk zargin da zasu yi maka su gaya maka amma kai ka zan kana da kyakkyawar alaka da Allah ku tuna samarin nan guda uku da annabi ya ce sun yi tafiya hadisin Ahmad da Bukhari da Muslim Abdullah dan Umar ya ruwaito ga ruwa ya taso ga tsakiyar daji ga ainihin dare ba gida gaba ba gida baya suka rasa ina sai suka shiga kogon dutse suna shiga kamar an hada baki da wani karamin dutse sai sako danne kofa ruwa ya dauke gari ya waye ba sai a fito mu gani ba ihu kuma ihun ka banza wannan shine amman yujibul muttarra idha da'ahu daya daga cikin su ya miƙe yace to jama'a kowa ya dubi abin da ya taba yi tsakani da Allah ina ma'anar wannan magana yanzu muna wannan mu ma sai Allah ya jarabce mu masallacin nan sai dinke gaba daya ba service din GSM gaba daya dauke balle ku ce ga inda za a huda nan a fitar da mu ba inda iska za ta shiga ba inda za ta fita to yanzu aka ce to jama'a kowa ya miƙe ya tuna me ya taba yi tsakani da Allah yanzu kai tunani akwai abin da ka taba yi tsakani da Allah ba kai dan ka ba wani haushi ba ba kai dan alhaji wani yake ka iya ba ba kai dan a baka kaza ko tsakaninka da Allah irin wannan abin ake roƙon Allah da shi Allah ya bada abin da ake so mata annabi Ibrahim fajiri ne ya kama ta zai zina da ita da ne ta tawassuli cewa ta ya Allah dan daraja annabi Ibrahim cewa ta ya Allah dan imanin da ne da kai na tsara farjina tunda nake wani namiji bai taba sani na ba sai mijina Allah karka bada iko wannan ya ci mini mutunci sai fadi ya suma ba ayatul kursi ta ja ba bata ja laqad ja'akum ba bata salati goma ga annabi ba bata ya latifu ba abinda ta fada kenan tawassuli da imani da aiki nagari mutane suka zo suka samu sarkin musulmi Abubakar na uku Allah ya gafarta mai suka ce ana fasikanci kaza 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 a hana kaza kaza yake to da kun bar mutane dai Allah ya shiryar da su suka ce a sai miƙe annan fadar sarkin musulmi sa Abubakar na uku akai haka yace ni Abubakar tunda nake wata mace bata taba sani na ba in ba matata ta aure ba kowa ya miƙe faɗi haka sai kuma duk aka saddaka yace to ku dai Allah ya gafarta muku ku tashi ku tafi kuna cewa ku rika ruwa kuka neman su kenan bai wa Allah ciwa-ciwa jama'a mutane sun kafa shari'ar musulunci a jihar Zamfara to Zaria kuma ba a shari'ar musulunci sai ta kafirci dan haka sai suka gudo duk inda hotel yake su suke kamawa Asabar da Lahadi duk hotel din Zaria sai kaga Zaria ran Asabar da Lahadi ta cika da manya-manyan motoci sai ka ce wai daurin aure ake ba wani daurin aure da ake yi sun baro garurukan su ne can sun kafa shari'ar musulunci sai suka gudo da motocinsu kuma sai suka zo suka samo karuwai daga ina ne nan kuma nan za a zo a yi zinar duk Asabar da Lahadi ka kewaye hotels din Zaria kaga za ka samu daki in kayan bako an riga an yi booking ɗinsu to can kuma fa su ne za a miƙe a ita Allahu Akbar ana ɗauka ana sawa a jarida. Wannan ciwa-ciwa ce mu za a iya wa amma ba za a iya wa Allah ba. Kowa ya je dubi tsakanin shi da Allah, in kana da wani mugun abu ka gyara kafin ranar da Allah yake cewa illa man atallaha biqalbin salimin. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a kun deji, shi kenan sai ainihin wato aha yace ya karbo daga Malik, Malik kuma an Hisham ibn Urwa, daga Hisham dan Urwa, Hisham dan Urwa yace animraatihi daga matashi, kaji matashi ce ta koya mai wannan hadisin. Da a ce ana riwaya hadisi yanzu irin haka za ta faru da yawa, saboda galibin maza sai dai wani ya durƙusa matashi ta koya mishi 40 hadisa. Ina fata an gane. Animraatihi Fatima, daga matashi Fatima, wannan aure ne aka yi na zumunci. Hisham dan Urwa jikan Asma'u ne, Fatima ƴan Munzir jikar Asma'u ce. To an jaddatiha, ta karɓo daga kakarta, kakarsu kenan gaba ɗaya, kakar ita da mijinta. Asma'a binti Abi Bakrin ita ce Asma'u ƴar Abubakar, yar Aisha ce, ubansu ɗaya uwa kowa da tashi. Ita ta girma Aisha da gwargwadon shekara 16. Annaha qalat, ita Asma'u take cewa ataitu Aishata zaujan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, na je wurin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Jama'a kun ga yadda salaf suke da mutunci, dan baka da mutunci baka mutunta mutane. Asma'u nan fa ta girma Aisha, amma Aisha ta samu wata daraja da ita bata samu ba. In ta zo kiranta bata wulakanta ta, sai ta kira ta da wannan suna na daraja, tace na je wurin Aisha, sai ta ce mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam. In yanzu ta ce na je wurin yarinyar nan Aisha, wai dan a nuna su manya ne, amma kaga sai ta ce na je wurin Aisha. Wace ce Aisha? Matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai ta bata muqaminta, haka ake so. Hina khasafati shamsu, a safiyar da rana ta husufi, an wayi gari ne rana ta husufi jama'a, sai ita kuma bata ma san rana ta husufi ba, sai ta tafi ta tafi sadar da zumunci ne, wata bukata ce ta dai je gidan kanwarta. To fa idhan nasu qiyamun yusalluna, sai ga mutane a tsaitsaye suna sallah a cikin masallaci a waje kenan, sai Asma'u sai ta rude, wannan yaya irin wannan yanayi da hantsi haka a ce ga maza sun cika masallaci? Ita dai ba sallar walaha ba, ita ba sallar idi ba, ita ba sallar asuba ba, ita ba sallar azhar ba, wace irin sallah ce wannan? Tace to tana cikin wannan mamaki kuma, wa idha hiya qa'imatun tusalli, ita ma Aishin sai na iske ta tana tsaye tana sallah. Fa kuntu, sai na ce da ita, malin nasi, me ya samu mutane ne? Wannan dalili ne akan cewa in ka zo da bukata wadda ta matse ka, za ka iya wa mai sallah magana. Ka aje mabudi ne, ka fita matarka ashe har ta fara sallar walaha, ina mabudi yake? Sai ta maka nuni yana kan gado, babu laifi akan haka. Kai da kai magana da ita tana sallah, babu laifi. Ita da ta nuni, babu laifi. Gashi malin nasi, me ya samu mutane na ga maza da hantsi a masallaci? Fa asharat biyadiha nahwa sama, sai Aisha ta sa hannunta sai ta nuna wajen sama, wato sama akwai matsala a sama. Wa qalat, sai ainihin wato ita ta ce subhanallahi, tsarki ya tabbata ga Allah. Ita wa kenan? Ita Aisha. Ita Aisha ce ta ce subhanallahi. Dalilin fa qultu ayatun, sai ni kuma na ce mata aya ce. Wato da Aisha ta nunin sama, sai kuma da bakinta sai ta ce subhanallahi, dalili akan in wani abu ya faru a sallah zaka iya yin tasbihi. To amma kuma akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamat tasbihu lirrijali wattasfiqu linnisa, mata su yi tafi, maza kuma fa su yi tasbihi. To me yasa Aisha ta yi tasbihi anan? Gashi ta yi tasbihi, wannan waqalat, sai ta ce ita Aisha subhanallahi, dalili akan ya halatta mata su ce subhanallahi kamar yadda ya halatta su yi tafi, sai dai ya fi dacewa su yi tafi. Abu na farko kenan, mafita ta farko, mafita ta biyu shine Aisha ta faɗi wannan ne domin wancan hadisi yana magana ne alaka tsakanin mamu da liman. Idan abu ya rutse wa liman, in kai mamu namiji ne ka ce subhanallahi, idan mace ce ta yi tafi, shine ɗayan mafita guda biyu da za ka yi a wannan wuri. Ina fata an gane. Fakultu sai na ce da ita ayatun, aya ce, wato alama ce Allah yake nuna mutane don su razana. Fa asharat, sai ta nuni ai na'am, ma'anan nunin ta ce eh, shine kaga in ka kada kanka haka sama, eh sama da ƙasa, eh kenan. In kai dama da hagufa, a'a shine kaga ni kurma yana da gaskiya, shi ma yana da language kenan. Ina fata an gane. Ai na'am, sai ta ce eh. Fa kuntu, ta ce to ni ma sai na tsayu, hatta tajallani al-ghashiyu, har sai da ainihin jiri ya ɗibe ni. To annan Asma'u ta zo da alwalatta ne dama? Malamai suka ce dama galibin salaf ba sa zama sai da alwala, dama tana cikin tsarkinta, domin tana gama samun bayanai da suka tabbatar mata da cewa wannan sallar da ake yi ba wata sallah ce wadda ko ita ma za ta iya shiga. Kawai fa kumtu, sai na miƙe, hatta tajallani al-ghashiyu, na tsayo har na jijiri ya ɗibe ni. Ko kuma aka ce mai yiwa mai bada labari ne da ya zo, sai bai ba da muhimmanci game da sai ta je ta alwala ta ka za ta dawo ba. Ina fata an gane. Ta ce to sai na miƙe, wato har sai da na ji na galabaita na faɗi, wato na abin nan, wadda altu asubbu fauka ra'asi ma'an, sai na rinka zuba wa kaina ruwa haka. To yanzu abin da Bukhari ke hujja da shi a ɗan wannan tsakani shine, da a ce wannan ainihin wato jiri da ya ɗibe ta ya gusar da hankalinta, to da sai ta sake alwala. Amma da zan bai gusar da hankalinta ba, har tana iya ɗigo ruwa tana zubawa a kanta, to dalili ne a kan cewa duk sanda jiri ya ɗibe ka a sallah, ko kuma jiri ya ɗibe ka kana da alwala, alwala ba ta kare ba, sai in yayi nauyi yadda yake senses ɗinka, wato hawas ɗinka ba sa aiki. Jama'a mun fahimta. Falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yayin da manzon Allah ya sallama, hamidallaha, sai ya gode wa Allah, wa asna alaihi, ya yabi Allah. Wannan shine dalili akan cewa lallai jama'a a koyi larabci, kuma dalili ne akan cewa malaman mu su iya larabci kuma su zama cikin shiri, domin yanzu ba wanda ya san cewa abin da zai faru anjima. Mewa anjima karfe 2 dare, kaje an ce wata yayi husufi. To yanzu ilimin da iya larabci, wani yazo zai hudu ba ya zai yi, yace take shi na ciwo, ko kuma yace aje a ce don Allah bacci ya mishi nauyi ya ta waske. Lallai ne a samu dalili da za a koyi larabci jama'a. Na ɗaya kenan. Na biyu, huduba na daga cikin siffofinta shine irin waɗannan: godiya ga Allah da kuma yabo ga Allah. Summa qala, sa'annan sai ya ce, ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha, babu wani abu da ban taba ganin shi ba sai da na gan shi a yau din nan da nake tsaye. Duk wani abu da ba a taba nuna annabi ba bai taba gani ba a ran nan sai da aka nuna mishi. Karshe sai ya ce kat hatta aljannata wan nar, har wuta har aljanna yau din na gansu. Sai da aka dauko wutar jahannama aka display mishi, aka aje mishi ita a gaban shi, aka dauko aljanna aka aje mishi ita a gaban shi a cikin wannan sallah. Duk wani abu da bai taba gani ba ran nan sai da Allah ya bude mishi shi ya ganshi mariran. Ba wai kuma abu ne wanda ya ganshi kamar sura hoto ba, gaskiyar shi ya gani. Saboda wannan hadisi da yazo cikin sunanin Nasa'i ya bayyana wasu riwayoyi da yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yunkuri, ya ga ƴaƴan itatuwan aljanna, sai ya miƙa hannu haka kamar zai ɗibo, sai a janye. Sannan yana cikin sallah sai sai ga ya matsa baya haka, haka idan da sallah suka ce lafiya, yace sallah ko ga ina miƙa hannu din nan aljanna ce aka kawo, shine sai na so in tsunko muku ƴaƴan itatuwan, yace za ku yi ta ce har duniya ta tashi baya karewa, abincin aljanna baya karewa. Ka duba annabi yadda yake da rahama jama'a sallallahu alaihi wasallam. Aljanna aka kawo mishi aka nuna mishi a duniya, amma ba tunanin ƴaƴan shi da jikokin shi kadai yake ba, yana tunanin al'umma ne gaba daya. Sannan da aka kawo wuta suka ce mun ga ka zabura, yace wuta naga tana haɓaɓɓaka tana cin junanta, sai na hangi wata mace kyanwa kuliya tana yakushinta, shine na firgita na ja da baya, na tambaya me tai sai aka ce ai kyanwa take kiyo sai ta hana ta abinci ta daure ta kuma ta hana ta ta yawo ta je ta ci abin da Allah ya azurta ta har yunwa ta kashe ta shine aka dauki kyanwar aka kai ta gidan wuta tana azabtar da ita kin ji ke matar aure da kishi yake ta mutu ta bar miki ƴaƴa marayu kun zauna lafiya ko ba ku zauna lafiya ba yanzu sai kika dawo da kishi akan waɗannan ƴaƴa marayu kina azabtar da su har suka waye gari suka je suka tagayyara zaki iya idan Allah ya saka ki a wutar jahannama ya nemi ki azaba yanzu ku duba ita waccan magen matsayin da yasa aka kai ta wuta ba matsayin da yasa aka kai wannan macen bane kamar yadda Allah ya ce ne wa ma ja'alna ashabal nari illa mala'ika ba wasu ne ƴan wuta ba sai mala'iku me ake nufi ma'aikatan gidan wuta mala'iku ne to wannan magen an kai ta ne don ta azabtar da wannan mata amma fa ina so ku duba mage ce ta azabtar amma Allah ya kai ta jahannama yanzu wadda take azabtar da ɗa me take tunanin Allah ya mata mata ku ji tsoron Allah wata kishiya ta mutu ta bar mata ƴaƴa ne wata mata zo gidan ne ta ga ƴaƴan ko kishiyar ta mutu ko ta fita sai ta gallaza musu azaba kuma wani lokacin sai a samu sabalikitan miji madadin ya tsaya ya kare mutunci da haƙƙin ƴaƴan sai zan yana jin tsoron ita wannan din ta azabtar da ƴaƴan ta azabtar da shi lallai ne jama'a wannan makami ne da ya kamata a tsaya a yi tunani a kan shi in dai Allah ya azabtar da wannan mata a wutar jahannama saboda ta azabtar da kyanwa ina wadda ta azabtar da ɗan mutum sannan makon da ya wuce mun karanta wani hadisi wanda za mu zo mu sake karanta shi Allah ya so karuwa ce ta shayar da kare ruwa da karuwar da karen dukkansu ƴan banza ne in ka dube su a haƙiƙa ko karuwa ta shayar da kare ko ba haka ba to amma me ya faru sai aka ce Allah ya gode mata ya shi mata albarka ya saka ta aljanna amma me ta shayar kare kun ga maganar da muke magana ɗazu ko kyautata aiki yanzu anan ba an dube ta a matsayin karuwa bane shi kuma ba an dube a matsayin kare bane an dubin mai rai ne mai rai kamar yadda a can an dubin mai rai ne in ba haka ba kyanwa ba ta kai a azabtar da ɗan adam saboda ita ba amma in aka koma wurin rai da rai to Allah yana kishin rai ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ina wanda aka tattara mishi albashin ma'aikatan local government ko na gari ko na kaza kaza ya je tattara ya azabtar da su wata uku shi kuma sai a turo albashi a biya ma'aikata a local government suna haɗe yawu za su biya kaza zai biya kuɗin haya zai biya kaza sai wani ya tattara miliyan 30 sai je zuba su a ɗan wani hannun jali na wata uku su ɗan girgiza sai su fito mishi da miliyan 5 riba su kuma waɗancan talakawan sannan daga baya a zo a ɗan gugutsura musu sakamakon wannan yunwar da suka ji wani matar shi za ta fita wani ɗan shi zai mutu wani za a ci mutuncin shi wani ya gudu daga garin wani sanadin a kori ƴaƴan shi daga makaranta kenan ku ji tsoron Allah duk waɗannan abubuwan da kuke Allah cewa yake inna rabbaka labil mirsad Allah ne yana rubuta duk abin da kake kuma za ka yi jawabi Allah kiyaye sa'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa laqad uhiya ilayya kuma an yi mini wahayi wato duk a cikin wannan halin a cikin wannan sallah annakum tuftanuna fil quburi za a fitine ku za a jarabce ku a cikin kabari misla irin fitinar dajjal aw qariban min fitnatid dajjal ko kuma kusa da fitinar dajjal abin da yasa yi musu misali da fitinar dajjal ko ya taɓa musu wa'azi ne da hantsi jama'a akan dajjal da ya wa'azin sai suka rikice gaba ɗaya rannan sai suka wuni ba laka a jikinsu da la'asar ta sai suka dawo za a yi sallar la'asar din jikinsu shi ma ya yi la'asar ɗin sai annabi ya ce lafiya na ganku duk a firgice sai suka ce me yasa ba za ka ganmu a firgice ba yau ka yi mana wa'azi da safe game da dajjal ka haɓɓaka al'amarin dajjal ka zo kai ƙasa ƙasa ka nesanta shi ka kusanto da shi sai muka tashi a firgice muna ganin dajjal din ma kamar yana cikin bishiyoyin dabinan nan a daure abin da ya firgita muke ne wato fitinar dajjal babbar musiba ce. Da ya zan sun san wannan fitina ta dajjal, sai annabi ya ce to za a yi azaba kabari ko za a yi tambayar kabari irin ko kuma kusa da fitinar dajjal. Dan shi dajjal komai imaninka baka tsira ba sai Allah ya tsiratar da kai, ko kana da rai ko ka mutu, saboda dajjal ya fi komai sauri, zai kewaye duniyar nan a cikin kwana 40. Kuma dajjal ba wai turawa da ake ce muku ko kuma a ce muku telecommunication system ba, a'a, dajjal nassin hadisi ya faɗi cikin sahihul Bukhari da sunan na Ibn Majah, mutum ne dan Adam cikin ƴaƴan annabi Adam, shi kuma Allah ya yushi hatsabibi, fitinan ne shi kuma batar da mutane yake. Annabi ya ce zai samu kabari a kwance, ya shafa kabarin sai ya tashi, sai ya ce mishi to ni ne Ubangiji, in ka yi imani ga aljanna, in ka kafirce ga wuta. Manzo Allah ya ce kar ku sake ku yi imani da shi, aljanna shi ita ce wutar Allah, wutar shi ita ce aljanna Allah. To yanzu menene mafita game da sharrin dajjal? Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo mafita guda biyu. Ayoyi 10 na farkon suratul kahfi, hadisi ya zo sahihi cikin sahihu Muslim, duk wanda ya haɗu da dajjal ya karanta mishi ayoyi 10 zai gude bashi wuri. Wannan shi ne makamin da ke tsakaninka da shi, na ɗaya kenan. Na biyu, duk sanda ka zo kai sallah kai tahiya, kafin kai sallama kai addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal, Allah ka tsare daga fitinar masihid dajjal. Anan haka ce ko da kana cikin kabari Allah ba zai bashi iko akan kabarinka ba. Shi yasa jama'a, in ba manzon Allah muka bi ba, babu wanda yake da makami na irin waɗannan munanan sharrori da za su faru a ƙarshen duniya. Ka duba me ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ɗauka ka yi sauran na wane da wane, ka bar musu abinsu, kowa ya ji da nashi. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, ya ce to haƙiƙa za a yi muku fitinar kabari irin fitinar ainihin masihid dajjal ko kuma kusa. La adri ayya zalika qalat Asma, mai riwaya shine ainihin wato abin nan Hisham, ya ce ban san wanne ne Asma'u ta faɗi ba, ko kuma ita Fatima ce ta faɗi haka. Yu'ta ahadukum, ya ce ga irin yadda fitinar kabari za ta zo. Ma'anar fitina ɗin ita ce tambaya jama'a, za a zo wa ɗaya daga cikinku, fa yuqalu, sai a ce da shi, ma ilmuka bi hadhar rajuli, me ka sani game da mutumin nan? Fa ammal mu'minu, mu'mini, aw al muqin, ko kuma wanda yake da yaqini game da musulunci, la adri ayya zalika qalat Asma, yace ban san ɗayan biyun, ko al mu'min ko al muqin tace ba ita Asma'u na manta. Ma'anar wannan dai ko mu'mini ko muqini duk kusan ma'ana ɗaya ne. Fa yaqulu, sai yace huwa muhammadur rasulullah, shine Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ja'ana bil bayyinati, ya zo mana da bayanai na gaskiya dalla dalla, wal huda, ya zo mana da shiriya. To ina son ku hada wannan hadisi da hadisan baya da muka yi na Abu Huraira, da wannan aya da take cewa innal ladhina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, bayanai da shiriya waɗanda ke boyewa. Yanzu jama'a, idan ana boyewa za a samu ka iya har ka faɗe su a kabari? Kun ji muminin aka ce mishi me zaka ce game da Muhammadu Rasulullahi? Da haka jama'a, kowa ya shirya. In dai kai musulmi ne, to manzon Allah ne mai gidanka, shine imaminka, shine sayyidinka, shine shehinka. Duk wani limami ka kakkabe shi, duk wani shehi ka aje shi, gashi ba za a ce maka me zaka ce game da mutumin nan, kace kuna nufin Imamu na Maliki? Me zaka ce game da mutumin nan, kace kuna nufin Tijjani? Duk wanda ka faɗi ka kaɗe, ka shiga uku ka lalace. Gashi mumini abin da zai ce Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinati, ya zo mana da bayanai na gaskiya, wal huda, ya zo da shiriya. Fa ajabna, kuma muka ansa, ba mu yi jayayya ba. Wa amanna, muka yadda. Wattaba'ana, kuma muka bi. Kun ji sharaɗin sunna? Na farko sai ka amsa, ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum,
واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون فيك امسى نبيفا وامنا
شيني كرمت سورة الاعراف دان كما ميكي تشيوا الذين امنوا بالنبي الامي عندي كي صفنتا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الله أكبر
كاي يعني الآداء سنشغى أكوى كاركاشن آينا كجاء بند آية تكي تشوى مؤمني سوني وطن دا سكي إيماني سكي بن النبن أمي wanda suka same shi a rubuce a cikin littafinsu a Taurat da Injila yana umarninsu da kyakkyawa yana hana su mummuna sai yace wa yabu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim bid'a da al'ada kenan yana dauke musu nauyi da wahalhalu wadanda ke wuyansu dan al'ada jama'a da shi da jaki duk ɗaya ne kamar mutum ne yake dakon yashi ma'ana zai tafi a Sokoto ya kamata ya zuba sutura da sabulu da kudin mota sai ya samu akwatin shi sai cika yashi ya dauka da kyar aka je tasha da kyar aka sauke aka aza a boot sai da aka kama hanya can an wuce hunto sai aka ce kowa ga kudin mota ga kayan tsiya ya wahala ya wahalar da ƴan dako ya wahalar da mota sannan kuma babu biyan bukata to wannan shine asalin dan al'ada in aka yi mai haihuwa ya shiga uku ya lalace ran da zai aure da ƴan shi ya shiga uku ya lalace ran da zai aure ya kade duk wata annoba in ta same shi annoba ce duk wata rahama in ta same shi annoba ce to dan al'ada kenan dan zai ce dole sai an yi al'adan nan duk wahalar da za a yi yanzu ku dubiyar da mutanen mu ke aure a kasar Hausa a yi aure bayan an gama sai ga kowa ya galabaita amarya ta galabaita ango ya galabaita uwa amarya uwar ango uban amarya uban ango kowa ya gaji abokai duk an gaji kowa ya galabaita mutanen gari duk an ruda su saboda tsabar al'ada sannan dan bid'a shi kuma misalin shi kamar kare ne in tahmil alaihi yalhas aw tatruhu yalhas ka dubi kare da kyau ka gani in yana cikin inuwa za ga yana haki idan kare aka bi shi da gudu za ga yana haki to wai me ke sa kare haki kenan tunda dai in yana inuwa ya kamata a ga ya daina haki to haka dan bid'a yake wannan ayar abinda take cewa daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo a cikin littafin at-taura da injila duk wani abu da ke wahalar da kai zai raba ka da shi saboda haka duk abin da kaga kane kana wahala ƙarya ne ba daga manzon Allah bane je kaka nemi wanda ya baka mai wa shehi ne ya baka zikiri kafa 70,000 ya ladifu kafa 17.5 million duk wannan ba na manzon Allah bane ba wani abu da manzon Allah zai baka wanda sai ka nemo calculator sai ka nemo charbi sai ka nemo wasu sun taya ka wannan aiki na kwangila manzon Allah bai zo dan ya wahalar da mutane ba cewa Allah ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum duk abin da zai wahalar da mu manzon Allah baya son wannan abu kuji wayabu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi duk wata wahala iyaye da kakanni da aka samu manzo Allah in yazo sai ya cire da yazo hudu ba arafa jama'a ya miƙe jawabi yace duk wata riba yau na take ta da kafata saboda riba tana daga cikin abin da ke wahalar da mutane a baka bashi ka kasa biya sai a ce an dora maka naira 10 in gari ya waye ta zama 20 in gari ya waye ta zama 30 in ta kai wata 3 ta fi kudin yawa sai ka gudu ka bar garin ƴaƴanka su lalace ko sai manzo Allah yace ya take ta sai ce wanda ya fara takewa ita ce ribar kawun shi Abbas Abbas shi kuma bashi yake bayarwa da ruwa manzo Allah yake to na fara daga ta gidanmu wannan addini idan za ku yi shi jama'a sai kun kawo mutane madarar alqur'ani da sunna ku basu su bi sauki
hadisi ne sahihi cikin Abu Dauda. Azumi ya shiga wani bawan Allah sahabi ne fa, ye sai ya ga cewa shi fa kullum da ranar jima'i yake, mabukaci ne. To yanzu ya za a yi kenan ga Azumi wata kwana 30, to ya zai yi? Sai ya ce bari wa matar zihari, amma ziharin na wata guda. Ya ce to ke a cikin wannan wata amma na sadu da ke kamar na sadu da mahaifiyata. Wai ya yi haka ne don dai ta ƙara nisa. Ya ce wata ran sai ya shigo, sai ga ta bubbuɗe, ma'ana ta yi wawar kwanciya, ta bubbuɗe cinyoyi, ya duba ya duba kai, sai sa kai, sai biya bukata. Yau halal ne shi ne ya jawo kanshi matsala, al'ada ya shiga kawai. Ina fata an gane. To kuma bayan da ya sai kuma jikin shi yana, to ai kuma da na yi wa kaina zihari, to yanzu ya zan yi kenan. To sai Allah ya haɗa shi da miyagun malamai, ulama usui, haka dan hudu yake ce musu, miyagun malamai. Dallaba ya kira su ulama usui, karanta usulu siyasa, ulama usui ya ce miyagun malamai. Da ya je sai suka ce mishi, to yanzu dai kai zihari, ka san ziharin nan kuma kafara ƴan tabawa ko miskini a ciyar da 60 ko a azumin 60, kana sana kuma kai? Ya ce, suka ce to iya kafatawa kenan. Ya ce to ai ba hali? Suka ce ba halin kai, ka san ba halin? Malaman al'ada haka suke koyanzu, ba halin, ba rahama ta tare da su ko kaɗan. In aka yi maka haihuwa, duk inda za ka shiga sama ne ko ƙasa, sai ka kawo goro, haka ne ko ba haka ba? Sai ka kawo kuɗin limamai, sai ka kawo kuɗin zaure, duk sai ka yi musu. Idan uwarka ta mutu, duk yadda za ka yi sai ka nemo kuɗin sadaka. Idan za ka musulunta, duk garin nan gatanka ne, sai ka kawo rago ka kawo musu. Waɗannan su ne ulama usui, ulama ubani Isra'ila. Suka ce mishi babu sauƙi. Da ya ga kai, ai wanda ya zo da musuluncin nan yana da rai, to bari da wata wahala goma wata, sai ya baro ƙauyensu ya taho Madina. Yana zuwa ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce mutum ne mai barkwanci mai fara'a. Yace ya manzon Allah, azumi ne ya shiga, naji tsoron kada in je in afka matata, al'amari ya zo ya faru, kuma nazo dai zihari, kuma dai hakan din ba tai magani ba, yanzu nazo abin da nake tsoron ya faru. Sai manzon Allah yace to kana da wuya da zaka yanta? Sai ya nuna ya ce, ya manzan Allah, duk duniya in ba wuyan nan ba, ba wuyan da na mallaka. Manzan Allah ya ce to ba laifi, kana iya ciyar da miskinai 60? Ya ce, ya manzan Allah, ai je gidana ma da yunwa aka kwana. To ina ake maganin ciyar da miskinai 60? Sai ya ce to zaka iya azumin wata biyu a jere? Kamar ya dariya ya ce, manzan Allah kenan, na wata guda ne biyu ya ja mana wannan rikicin, kuma yanzu ake neman mai na wata biyu don mutu ba? Laifi zai ƙaru kenan. Ma'ana yanzu wannan mutum duk inda aka bullo ba yadda zai abin nan. To amma da yake ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zo wurin ar-rahmatul muhda, shi kanshi rahama ce, kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malaman nan ku je ku reviewin fatawoyinku, duka fatawoyinku bam ne a cikinsu, don ba daga manzan Allah ba ne. Ka karanta Ibn al-Qayyim, yana da wani littafi sunan shi fatawar rasul, fatawoyin manzan Allah babu kunci a ciki. Karanta littafin Zadul Ma'ad, babu kunci. Sai manzan Allah ya ce to shi kenan, yanzu ka koma wurin mai tara mini zakka a ƙauyenku, ka ce ya ɗibi zakka ya baka, in ya baka kuma zakkar ka ci, ita ce kafaraka. Mutumin ƙauye da ya je sai da ya tsaya a badala ƙofa ƙauye ya yi ihu, duk mutanen ƙauye suka fito lafiya. Ya ce lafiya lau? Ya ce na samu muguwar fatawa da ƙunci a wurinku, na je wurin manzo Allah na samu rahama. Manzo Allah ya ce a bani zakkarku in ci, ita ce kafarata. Duk duniya ka taɓa ganin mai rahama irin manzo Allah? Ka ma taɓa jin labari? Sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah kenan. To haka ake so dukkan malami na sunna ya ladubo mu ya zo daga manzon Allah a kawo mutane rahama. Amma a ce babu sassauci, muna musulmi, har ma ne suke fama da kafirci, addininsu da wuya, ƴan al'ada, ƴan bid'a. Ya kamata jama'a ku gane wannan aya tana buƙata a samu wata rana da za a yi lacca a kanta,
ويضأ عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كذلك كرنت تفسير ابن كثير كذلك يجي أقل قشن آية duk abin da ya wahalar da mutane a yau jama'a su ne al'adu da bidi'o'i. Yanzu 'yan mata nawa ne suke saurare na waɗanda da a ce yau za a ce an sa sadaki samari za su iya biya gobe a ɗaura musu aure sai mun wuni muna ɗaurin aure a masallacin nan. Amma mecece matsala ita sai an yi mata kayan ɗaki a nawa ake saitin kayan ɗaki 80,000 ko 100,000 ko 120,000 shi kuma sai yayi akwati mai taya sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza to shi bai da hali iyayen ba su da hali to tunda dukkan su ba su da hali a hadu a rashin hali mana ayi auren sai a ce a ina ba zai yiwu ba sai a zauna ƴan mata nawa ne suke kurmususu da ciki yanzu tana kurmususu da cikin shege ta rasa ya za ta yi wata ta gudu ta bar garin ta je can ta haife shi ta gagije ta dawo ta baro shi a can me yasa saboda al'adu yau mutum nawa ne in ya gama ta shi tana da tsohon ciki sai ya kauce me yasa bai da ragon suna ai na ka ce ragon suna dole ne a jahiliya mutum nawa ne ya kashe yashi saboda bai da kayan daki da zai mata Umar yace yana daga cikin mutanen jahiliya da suka kashe ya rami ake zuwa a haka sai ka je ka dauke ta sai ka jefa ta sai ka tura ƙasa akan ta sai ka danne ta sai ta mutu shikenan sai ka dawo wato ai an je ganin gida daga can ta mutu a kauri duk me ya kawo wannan al'ada shine manzo Allah ya zo waya ba'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim dan haka mu ahlus sunna mun gode Allah jama'a wallahi mun gode Allah saboda mu muna rayuwa ne a ƙarƙashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi wannan izza ce wallahi wannan daraja ce sallan mu ba ta da wahala azumin mu bai da tsanani hajjin mu ba wahala komai namu saboda muna bin wanda yazo da addinin ne shi ko yazo da rahama ne Allah ya kara mana rahama da rahama shi shine gashi wannan hadisi yake cewa sai a tambaye mumini sai ce ai mun amsa kuma mun yi imani kuma mun bi sayuqalu sai a ce da shi muminin nan nam salihan kai bacci kai mutumin kirki ne dama shikenan wannan tashi tayi kyau ya cika da kyau da imani kenan faqad alimna mu dama mun san in kunta la mu'minan mun san dama kai mumini ne wannan dan jarabawa ce kai akai maka wa ammal munafiqu amma munafiki munafinci dodo ne wal murtabu da wanda yake shakka ya kai ya komo musuluncin ma yana shakkar shi la adri ayya zalika qalat asma'u ban san wanne ne asma'u ta ambata ba almunafik tace ko mai shakka fa yaqulu maka tambaye shi aka ce ma ilmuka bi hadha ar-rajuli me zaka ce game da wannan mutum me ka sani fa yaqulu la adri sai ce ban sani ba munafiki gashi ana sallah da shi gashi ana azumi da shi amma munafiki ne sai ce la adri ban san me zan ce game da manzon Allah ba na lillahi wa inna ilaihi raji'un sameti ma sai yaquluna shay'an fa qultu muna ji mutane na fadin wani abu ni ma shine nake fadi to menene ma abin ya bada labarin yadda ya ji din fa Allah ba zai taimake shi iya ba saboda wai dhullullahu zalimi idan ka zalunci kanka da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa maka hardiya a cikin harshe a kabari sai ka kasa tuno manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ne kadai dan ya hujja akan cewa idan har mutum ya fadi ko ya galabaita yana da alwala idan hankalin shi bai gushe ba alwalar shi tana nan jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala za mu saurara a nan muna fatan Allah ya sa albarka abinda muka karanta Allah madaukakin sarki ya daukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta